sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Da fatan an wuni lafiya. Hadiza Kyari ce tare da Mahmud Lado, muka sake dawowa a cikin shirinmu na karfe 9:30 agogon Nigeria, Niger, Kamaru da Chadi. Wato taka zarabi kenan agogon Ghana. A cikin shirin namu na yanzu, za ku ji cewa majalisar zattawa ta jihar Kano ta amince da fitar da naira miliyan 2,300 domin gudanar da zaben kananan hukumomi a jihar.
Ya ji lokacin kunkusa na farko tusaunan antum ake dokokina kuma duk zaben da aka yi an caji kuɗi kuma ana zuwa ana siya. So za mu caji kuɗi amma ba lalle ne mu ƙara ba.
Haka kuma za ku ji cewa mutanen da bala'in ambaliyar ruwa ta shafa a jihar Sokoto da ke arewa maso yammacin Najeriya sun fara samun tallafin rage raɗaɗi da suke fuskanta.
Gidanmu ya kware, iska da an kai wani iska da an kai sai kwana gidanmu gaba ɗaya ya kware har bango har. Nan makauta ya zo ya rufe namu ginin mu ta faɗi wani gehe.
Bayan nan kuma Ibrahim Almasi Garba zai gabatar da shirin amsoshin tambayoyinku. Muna kuma dauke da labaran wasanni. To amma bari mu fara da shirin labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. A yau Asabar Azerbaijan da Armenia sun zargi junansu da kai sabbin harhari, abin da ke nuna cewa wutar rikicin da ke tsakanin kasashen biyu na ci gaba da ruruwa dangane da takaddamar da suke yi kan yankin Nagorno-Karabakh, lamarin da har ila yau ke nuna cewa an saba matsayar tsagaita wuta da Rasha ta taimaka aka cimma a makon da ya gabata. Hukumomi a Azerbaijan sun zargi Armenia da kai harin makami mai linzami akan birninta na Ganja, wanda ta ce ya kashe akalla mutum 13 ya kuma jikkata wasu 50 da sanyin safiyar yau Asabar. Ma'aikatar tsaron ƙasar ta Azerbaijan ta yi ikirarin cewa an kai harin makaman ne a kan biranen Ganja da Megachivir daga wasu wurare biyu da ke yankin ƙasar Armenia. Bayanan da jami'an ƙasar ta Azerbaijan suka fitar sun kuma nuna cewa harin makamin mai linzami ya lalata akalla gidaje 20 a Ganjar, birni na biyu mafi girma a ƙasar. Ita dai ma'aikatar tsaron Armenia ta musanta kai waɗannan harhari, ta kuma zargi Azerbaijan ɗin da ci gaba da cilla makamanta a yankin Nagorno-Karabakh, harin da ta ce ya haɗa har da birnin Stepanakert. Yayin da fadar gwamnatin Amurka ta White House ke duba batun burinta na janye dakarun ƙasar daga Afghanistan, wasu na ganin Amurkan ta raina irin ƙarfin da ƙungiyar Al-Qaida ke da shi a ƙasar. Jami'an ƙasa da ƙasa da ke sa ido kan ayyukan ta'addanci haɗin na ƙasar ta Afghanistan na ci gaba da nuni da yadda ake samun karuwar wagegin gibi tsakanin kiyasin Amurka da ke nuna cewa kungiyar ta Al-Qaida ta yi rauni, da kuma kiyasin su jami'an wanda ke nuna yadda kungiyar take ci gaba da ƙara ƙarfi duk da cewa ta maku a baya-bayan nan. A cewar shugaban tsare-tsare a Majalisar Ɗinkin Duniya Edmund Fitton Brown da ke sa ido kan ayyukan IS, Al-Qaida da Taliban, har yanzu akwai gaggan shugabannin kungiyar a Afghanistan da kuma ɗaruruwan mayakanta. Brown Fitton ya bayyana hakan ne a wani taron da aka yi ta yanar gizo akan makomar ƙasar a ranar Juma'a. Sai dai yayin da jami'an na ƙasa da ƙasa da na Afghanistan ke bayyana wannan mahanga tasu, akwai wasu jami'an gwamnatin Amurka da ke ci gaba da nuna cewa kungiyar ta Al-Qaida tana fuskantar koma baya. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Amurka ta yi Allah wadai da wani gwajin makamin kare har-haren sama kirar Rasha da Turkiya ta yi a ranar Juma'a, duk da gargaɗin da Amurkan ta yi mata. Gidan talabijin na Habar mai kusanci da gwamnatin Turkiya ya rawaito cewa dakarun Turkiyyan sun gudanar da gwajin makamin S-400 a can lardin arewacin yankin da ake kira Sinop da ke gefen Bahar al-Aswad. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ce gwajin makamin mai linzami ya sabawa nauyin da ya rataya a wuyan ƙasar ta Turkiyya a matsayinta na mamba a kungiyar tsaro ta NATO, baya ga cewa ita muhimmiyar kawa ce ga Amurka. Wani mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Amurka ya kara da cewa Amurka ta fito karar ta ce yin amfani da makamin na S-400 ya saba alƙawarin da Turkiyya ta ɗauka a matsayinta na ƙawar Amurka a kungiyar tsaro ta NATO, kuma hakan ya saka Amurkan cikin matuƙar damuwa bayan rahotannin da suka nuna cewa Turkiyya na shirin fara amfani da wannan makami. Sai dai ma'aikatar tsaron ƙasar ta Turkiyya ta ki amsa cewa lallai ta yi wannan gwaji ko akasin haka. Jerin makwacin guguwar da ƙasar Vietnam ta fuskanta cikin mako guda sun halaka akalla mutum 28, lamarin da ya jefa fargabar cewa sauyin yanayi ya sa kasar wacce ke kudu maso gabashin Asiya tana ganin karin munanan yanayi. Ita dai kasar ta Vietnam na yanki ne dake kusa da wurare biyar da suka fi zama cikin hadarin fuskantar bala'in makocin guguwa a duniya. Cikin kowace shekara ta kan fuskanci irin wannan guguwa sama da hudu da ambaliyar ruwa kalla uku, kamar yadda wani kamfanin kididdiga da ake kira Indochina ya bayyana a alƙalamin da ya fitar.
Madalla a gaida Mahmud Lalo da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Majalisar Dattawa ta jihar Kano ta amince da fitar da naira miliyan 2,300 domin gudanar da zaben kananan hukumomi a jihar. A cikin makon jiya ne hukumar zaben jihar ta ce za ta gudanar da zaben a ranar 16 ga watan Janairun baɗi. Daga Kano ga rahoton Mahmud Ibrahim Kwari.
Jadawalin zaben da hukumar ta fitar ya baiwa jam'iyyun siyasa tsawon watanni uku su yi shirye-shiryen da suka kamata domin tunkarar zaben. A zantawa da muryar Amurka, shugaban hukumar Farfesa Garba Ibrahim Sheka ya ce baya ga tsare-tsaren ganawa da dukkanin masu ruwa da tsaki domin samun nasara, hukumar ta fitar da farashin takardun shiga zaɓe ga 'yan takara.
Chairman zai sai fom a naira 250,000, kansila 150,000, amma ba mamaki za mu iya ɗan ƙara wani abun mamu ɗan tun da abubuwa sun tashi, kuɗin wuta ya tashi, kuɗin komai na fetur ya tashi, sun ma za mu yiwuwa wannan za ta shafe mu. Da yiwuwa mu ɗan ƙara, amma dai muna cikin consideration ba mu gama ba tukunna.
An daɗe ana kuka game da batun nan fa na kuɗin fom.
Tun lokacin Malam Ibrahim Shika, tun lokacin kwankwaso na farko 2002 aka yi dokokin nan, kuma duk zaben da aka yi an caji kuɗi na kuma ana zuwa ana siya. So za mu caji kuɗi amma ba lallai ne mu ƙara ba.
A wannan karan dai hukumar zaben ta Kano ta ce kamfanonin cikin gida za ta baiwa kwangilar buga takardun zaben domin rage kuɗaɗen da take kashewa a kowane lokaci. To amma kamar Sa'idu Bello Jigo a jam'iyyar Hamayya ta PDP na cewa
dalilin da isa kuka je za ku buga a Najeriya, wanda inda a waje ne da dala za ku je ku buga, in anan ne da naira za a buga, saboda haka babu wani dalilin da isa kuma za a tsawwala kuɗin fom wanda zai fi ƙarfin wanda zai shiga zaɓe, musamman na takarar chairman da kansila. Ya kamata kuma a tabbatar da cewa an rage kuɗin nan don a ba wa kowa ƴanci da dama na shiga zaɓe, ko ice ko ya faɗi. Kuma ƙasar nan fa ba ta mai kuɗi ba ce, ba kuma mai kuɗi ne kaɗai yake da damar ice sai abin da ya ga dama yi wadaƙa ko ga kansa ko da ƴan uwansa ko ga ƴaƴansa ko wata zuri'arsa. ƴaƴan talakawa sai dai su zaɓe kenan. Ya kamata a duba wannan, a tabbatar da cewa an ba wa kowa haƙƙi, musamman siyasa daga ƙasa ita ce mafi muhimmanci inda za ta riƙe demokradiyyar a sama.
Yayin da jam'iyyar PDP ke kokawa kan kuɗin takardun shiga zaɓe, ita kuwa jam'iyyar APC mai mulki na cewa hakan yayi daidai. Honorable Ibrahim Zakar Sarina shine sakataren jam'iyyar a jihar Kano.
Mu ma a jam'iyyance a jam'iyyar APC ba mu son a tsawwala, ba mu so a sa farashi mai yawa. To amma wani lokaci kuma idan baka caji komai akan mutane ba, to sai abin wasu su mai da shi wasa, kowa ya zo ice a bashi fom. Kuma babu yanda za a yi abubuwa na gaske irin wannan tsari ingantacce irin wannan haka kawai, ko ka zo ka kyale mutane wanda yake ba da gaske suke yi ba, kawai su zo suna bata mutane lokaci.
Kin dai shugaban hukumar zaben ta Kano yace zai tabbatar da adalci ga dukkanin jam'iyyu da 'yan takarar su da za su shiga zaben. Sai dai jam'iyyun Hamayya na bayyana shakku.
Gaskiya muna da shakkun hakan, amma dai tun da ya faɗa, fatan da za a yi masa kada ya rantse, domin abubuwan guguwar da za ta taso zo rantsuwarsa ta kama shi za ta iya zuwa. Da ya san cewar a baya an yi ayyukan gani, an kawo ma shugaban kansel da ya dinga rantsuwa da lahi billahi allazi la ilaha illahu wa zai yi adalci, kuma daga ƙarshe kuma aka ba gwamnati ta ba da shi.
Kamar Sa'idu Bello kenan, jigo a jam'iyyar PDP jihar Kano. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
To a gaida Mahmud Ibrahim Kwari. Mutanen da bala'in ambaliyar ruwa ta shafa a Sokoto sun soma samun tallafin rage radadi bayan an kwashi kimanin wata biyu suna fadi tashi da halin kunci da suka shiga. Ministan ayyukan jinkai Sadi Umar Faruk tare da ta lamuran mata Dame Pauline Tallin ne suka jagoranci soma bayar da tallafin a Sokoto. Ga Muhammad Nasir ya aiko mana da wannan rahoton.
Rayuwa ta shiga cikin halin akazati saboda mai wurin kwana ya rubuce abinci na gona ruwa sun haye shi ya zama kodo yoshi kannan ka haita gida kannan ka dawo ana jiranka.
Gidanmu ya kware iska da an kai wani iska da an kai sai kwanan gidanmu gaba ɗaya ya kware har bango har nan makauta ya zo ya rufe namu ginanmu ta faɗi wani gehe.
Kayan tallafin da mutanen suka so mu karɓa sun haɗa da nau'o'in abinci daban-daban, kayan gini da kayan amfanin cikin gida. Waɗanda ake sa ran za su taimaka wajen rage halin kunci da jama'ar suka samu kansu sanadiyar ambaliyar ruwa wadda aka soma samu a Sokoto tun cikin watan Agusta wadda ta yi sanadiyar asarar rayuka da kuma dukiyoyin al'umma. Bisa ga dubin yawaitar asarar da aka samu, ko yaya wannan tallafin zai tasiri ga waɗanda abin ya shafa?
Insha Allah za a samu walwala wadda ya zan gida zai tsarukan nan a ga an ƙare wannan abin ka samu ka kawo in Allah so da Ubangiji Allah.
Bayan tallafin rage radadin musibar ambaliyar ruwa, haka ma ministar ayyukan jinkai da tallafin rage musibu Sadiya Umar Faruk ta jagoranci kaddamar da wani shiri na gwamnatin tarayya na rage fatara ga matan karkara, inda za a baiwa kowace mace naira 20,000 da yan bankasa tattalin arzikin mata, inda mata sama da 150,000 ne za su samu wannan tallafin a jihohi 36 da kuma babban birnin tarayya Abuja.
Ko nawa aka basa in dai baka juya shi ba to zai kare ko miliyan nawa ne kuwa, kana zara har zai kare. Amma ko naira 1,000 aka baka in ka sa ta ga hanyar sana'a, Allah zai albarkaci sana'ar nan kuma za ta haifar maka da dubbai da yawa. Wannan shine manufar wannan gwamnati ta shugaba Muhammadu Buhari, a ga an tallafa wa mutane sun iya dogaro da kansu.
Ministan lamurran mata Dame Pauline Tallin ita ma ta shawarci mata akan wasu matsaloli na daban waɗanda kan yi tarnaƙi ga cigaban ƙasa da kuma walwalar al'umma.
Ku tabbatar ƴaƴanmu mata sun je makaranta, domin ilimi ita ce komai. In ba dan ilimi ba, da mu da minista da ba mu zama minista mu zo nan mu yi wannan aiki ba. Ina kuma roko da babban murya mazajenmu maza da iyayenmu duka da shugabannin addini a tsaya a yi yaƙi game da maganar fyaɗe da kuma cin zarafin mata da ƴaƴanmu maza ma yana kashe kasa.
To sai dai so da irin wannan tallafin akan kaddamar da bayar da shi a wurin bukukuwa, amma daga baya sai a samu ko sauya akalar rabon kayan tallafin ko kuma ɗaukar dogon lokaci kamin a ci gaba da bayar da shi duk da halin da jama'a suke ciki. Kawai da ya faru wajen bayar da kayan tallafin rage radadin cutar corona ga musakai a ƙaramar hukumomin Sokoto ta Arewa.
Sunana Alhassan Abdullahi, shugaban gajeru na ƙaramar hukumar Sokoto ta Arewa. Mun samu labari wasu ƙananan hukumomi, akwai ƙaramar hukumar da an kai kwana uku ana ba su masu laluwa ta musamman, su ɗaya ake ba sai da an kare ba su haƙƙinsu gaba ɗaya, sannan an ka ci gaba da raba wannan wanda abin da shafa. Amma ga shi mu har yanzu kawai yanzu babu abin da ya shigo hannunmu.
Duk da yake shugaban ƙaramar hukumar Ibrahim Nodile ya ce ba haka nan abin yake ba. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
To a gaida Muhammad Nasir. Wannan shiri na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mita 16.25 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar. Kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. To yanzu kuma sai shirin amsoshin tambayoyinku.
Masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa a wannan shirin amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji amsoshin tambayoyin Sa'idu Abdullahi da Maturu mai son jin tarihin daular Borno da na Haruna Muhammad mai son jin tarihin hasumiyar Gubarau da ke Katsina. To bari mu fara da ansar tambayar Sa'idu Abdullahi da Maturu mai son jin tarihin daular Borno. Idan mai tambayar na saurare, ga wakilinmu a Maiduguri Haruna Dauda da amsar tambayarka da ya samo daga profesan tarihi na jami'ar Maiduguri Ibrahim Maina Waziri wanda ya ce.
Wato ita daular Borno ta kasu wajen kashi uku, na ɗaya dai a cikin ƙarni na ɗaya zuwa ƙarni na tara. An samo muhimmin bayani wanda suke nuna cewa akwai tashin Safawa dynasty. Su Safawa dynasty su suka tashi suka kafa daula wanda aka sani kuma ginshikin wannan daula daga Kanam ne. To amma su sun karbi mulki a hannun wasu kuma wanda suka same su akan mulki. To wanda suka same su akan mulki din da mun san wasu ɗan ƙanƙananan bayani game da su ba. Saboda haka mu a yanzu zamu ce Kanam Bono da muka sani ta fara a Kanam a ƙarƙashin Safawa dynasty a ƙarni na 9. To daga ƙarni na 9 zuwa karni na 13 zuwa 14 sai suka samu bala'in guban mulki wanda suka dinga fadace-fadaye tsakanin su masu mulkin. Aka ce a cikin girgam nasu da tagaddan tarihin su dole sai da su malamai suka ce musu to abin da ya kamata su bar can Kanam din. To daman suna da halaka da nan Borno. In ka ji Kanam to ana nufin kasa wanda take gaba na Lake Chad ita na gabar shine Kanam.
Da wani ya nake da wannan
harshen mutanen Kanam din ne a yaren su ne Kanam din kaman wato kasan Chad wanda yake gabar. Sa'an nan Borno ita kuma ita ce wanda take bangaren mu kenan inda muke ne yanzu na Borno. To waje biyu kenan aka raba. To wannan biyun kuma haka daular ita Safawan ta rabu da matsayi a Kanam din shine suka bar Kanam sai suka tafi Borno. To a nan Borno shine suka kafa wani daula shine daular su na biyu inda aka kafa birnin Gazargamu aka bunkasa suka sake kwato Kanam din suka bunkasa suka zama na daula wanda ta fi girma a wannan yanayin namu. Daga karni na 9 suna nan har karni na 19.
Tambayarsa na biyu ya yi magana kamar yaushe aka fara daular Borno kamar da jika amsa wannan tambayar ko za ka yi ƙarin bayani game da
tsakanin shekara. Wato yadda na faɗa ba mu san tabbas yaushe ta fara ba don wayannan Safawa su karɓa mulki suka yi wayancan banmu da tarihi abin da ya sa na Safawa muka sani muna ce karni na 9 don a lokacin kuma musulunci ya shigo nan. To sai daular ya tafi da mulkin musulunci to wannan daular shine ya bunƙasa a karni na 9. To har karni na 19 ɗinnan da suke mulki a can Kanam da Borno shine yanzu ake ce Kanam Borno. To Kanam Borno nan da ake ce har wa yau daular Borno ai ita daga wancan ta taso da yake shi alkanin ma da yazo ya dauki mulki daga wajen mutanen abunan Safawa din shi ma yanzu ai Borno ne. Su ne suka ci gaba da mulkin har sai Borno ne yanzu. Saboda haka zamu ce daular har wa yau tana ci amma ba irin wancan ba da yake mulkin mallaka ya canji abubuwa ya rage mulkin sarakuna ya kassara kasashen mu mun zama yanzu mulki ya zama na zamani ne yadda su a Turawa suka saka mana kuma ake yanzu.
Sabai sana uku yace ko akwai wasu kasashe ko kuma wasu daula da ita wannan daular Borno ta yaki?
Ai duk wani daula da kaga ta tashi a duniya ta ci wasu daulori kuma ta yaki wasu daulori. Kaman ita Kanam Borno lokacin da ta tashi ai bunƙasanta ta kama daululi da yawa da wanda muka sani da wanda bamu sani ba. Kamar misali lokacin da ta tashi ita yadda ta kama din ba wai daululi bunƙasa ba a'a akwai al'umma daban-daban da suka yi kuma a tarihi an nuna cewa da suka zo nan Borno din sai da suka yaki sau din nan su ma ba a tabbatar su ba amma ana zaton waɗanda suke maganan harshe na ake kira a zamani na Chad su ne mutanen sau din. Zaka hada su Margi zaka hada su Bolawa zaka hada su Waida sune anan sune sau din aka ce don Chadic language ake ce musu. So ana fahimtar su da irin yanayin kalman maganan su. So masu ilimin harsuna suka gansu suka ce wannan mutane ne wanda yaren su yana nan a cikin wajen Chad shine ake ce musu Chadic. To kaman su Bade kaman su Gizim kaman su Kare kaman su Bolawa kaman su Burababur su a duk wayannan har Angas ana ce musu Chadic ne. To ana ce da zuwan Kanuri din suka mamaye wajen suka saka to suka tafi suka kafa daular ita Kanam Borno. A daular Kanam Borno sun ci su Mandara sun ci Bagirmi sun ci Wadai sa'annan har Hausa ma kasan Hausa suna nan don ago wani tarihi da dan Marina yayi na Katsina wanda yana ce ai su Safawa su suka kwato kasan Hausa daga Munci. Akwai wani babban malami da ana kiransa dan Marina Katsina to shi yayi rubutu akan wannan kuma in ka duba yanzu kasan Hausa in ba zuwan jihadi ba ai duk suna karkashin daular Borno ne. Borno take ba su kariya Borno take kasuwanci da su na tsaharin sare so zuwan daula ne na Shehu dan Usman dan Fodio shine ya canje yanayi ta yadda daulolin su ma suka zo suka sadi suka zama wani abu daban.
Kodashi ya sake tambaya kamar ka kuma tabbo wannan dan batun ko wace masarauta ne daular Borno take alaka da su a Najeriya da ma wata kasa ne haka nan a wannan daula.
Wato daular Borno tana alaka da masarautoci da yawa wato daga nan har air kusa da kasar Libya don da ai kanin Borno tana nan mulkin tarihi kai can ta nan kare kasar Hausa nan kaf daga gari ba kasar da batta hulɗa da kanin Borno an tabbatar a tarihi cewa har Oyo Empire na Yarbawa kafin ta kasara ita ma don jihadi din suna sayan su dokuna da wasu kayan aiki da alaka da Borno ta nan kuma kasar Borno ta kafa fadada har zuwa wajen Fombi da nan kafin aka kafata da nan yanzu in kaje akwai daga baya akwai mai Borno kafci har zuwa wajen Obudu Hill suna yi kuma daga nan Chadi din nan da kake gani duk kasashen nan na Chadi din nan yawancin su suna karkashin kanin Borno kai marun fato bodan mu har Sudan ne fa daga nan kuma ya shiga Niger nan kana ga har wajen karshen Sahara nan wajen kasar Sahara duk a karkashin kanin Borno suke don shi saye da sayarwa na Sahara wanda ake ratsa Sahara kaga nan ne daman rayuwa
wanda suke ba wannan ba tambayar sabace amma ina iya wannan tambayar ko jihohi ne wani zai cewa sun zo na karkashin kanin Borno kuma yanzu jihohi ne ake da su a karkashin wannan daula
a kanin Borno yanzu yadda muke fada ta ratsa kasashe uku akalla yanzu kai yaji uku wajen hudu ne ko biyar ma kaga kanin Borno banda Najeriya na Najeriya kan kai ma ka sani Borno da Yobe ai kashi wajen biyu cikin uku duk a karkashin kanin Borno suke direct sauran kashin ma wanda ba direct ba suna nan tattunanan suna halaka da kanin Borno akan muna nan muna kasan ku kuma mun yadda kuma kun ba mu yanci haka ake daula ce ba karama akwai kuma al'umma da yawa cikin wannan daula
to sai kuma tambayar Haruna Muhammad mai son jin tarihin hasumiyar gobarau da ke Katsina idan mai tambayar na saurare ga amsar ka da Dr. Salihu Balla na gidan tarihin Arewa House da ke Kaduna Najeriya ya taba bayarwa kamar haka
yawa hasumiyar gobarau wani da daddan bene ne ko an ce gini ne da daddi wanda yake a cikin kasar Katsina yana ɗaya daga cikin gine-gine waɗanda suke da ɗumbin tarihi musamman ma akan abin da ya shafi zuwan musulunci kasar Hausa a harsashe ana ganin ginin wannan hasumiya ta gobarau ya ba mu shekara 600 baya kusan masana tarihi sun nuna da cewa an fara gina ita wannan hasumiya ta gobarau wato da shekara ta 1348 zuwa shekara ta 1398 shi wannan wuri akwai kasuwa a gefen ita wannan hasumiya ta gobarau kuma asalinta an gina ta ne a lokacin zamanin sarkin Kaduna Muhammadu Kwarau wanda a lokacin ne ake ganin musulunci ya zo kasar Katsina to zuwan musulunci kasar Katsina ya sa shi wannan sarki Muhammadu Kwarau ya yi tunanin yadda zai yi gina masallacin juma'a da kuma makaranta to a wannan lokaci sai ya zamanto an zaɓi wannan wuri inda wannan hasumiya ta gobarau take a yau da zamanto matsayin wato a nan ne za a yi masallacin juma'a banda harka ta addini da ya kasance an gina masallaci kuma ya samar da makaranta a kusa da wurin musamman a wannan lokacin shekara ta 1348 zuwa da 98 malamai sun nuni da cewa ana amfani da hasumiyar gobarau don neman hango abokan gaba da suke tahowa don kawo yaƙi daga nesa zuwa birnin Katsina abinda yake idan an lura za a ga akwai garuruwa masu ganuwan nan ana amfani da ita wurin samar da tsaro ga biranen kasar Hausa so haka ita ma hasumiyar gobarau idan an hauta can ƙarshe ana hango abinda yake nesa so da haka ana hango da karu masu tahowa wurin kawo hari a wannan kasa ta Katsina a wannan lokaci sannan akwai zamani da ya zo zamanin sarkin Katsina Umarun Dallaje an samu ƙarancin kulawa da wannan hasumiya ta gobarau wanda a lokacin har aka ce ginin ta ya dan fara rushewa amma a zamanin sarki Katsina sarki Dukku ya ƙara gina ita wannan hasumiya ta gobarau aka maida ita yadda take kamar a lokacin da take farkon gina ta a da haɗin nan daga baya gabaɗe dukkan birnin Katsina jama'a a nan ne suke yin haɗuwa suke sallar juma'a a nan wannan wuri domin an samar da masallaci ne na juma'a wannan hasumiya kuma ita ce ake hange a tabbatar da cewa wannan wuri masallaci ne da makaranta amma a ƙarni na 18 da aka jera wani masallacin juma'a da ake kira masallacin Dibi a kusa da kofar Soro a karni na 18 sai zamanto mutanen da suke zuwa sallah a nan masallacin da ke da hasumiyar Gobarau sai rago sai aka karkata can a wannan masallaci ana zuwa sallar Juma'a sannan tarihi ya nuna cewa manya-manyan malamai sun zo sun haɗu sun zauna a wannan wuri don saboda tattaunawa musamman akwai Sheikh Muhammad Abdulkarim Almagili wanda ya zo a karni na 16 kasar Hausa bayan ya baro Kano ya zo kasar Katsina sannan akwai malamai kamar irin su Sheikh Kadi Muhammad Atajakti sannan akwai Sheikh Muhammad Abdulkarim sannan akwai Sheikh Umar Bida Akit sannan akwai Sheikh Ahmad Bab Ali Timbukti sannan akwai Sheikh Akin Al-Tumani sannan suna karatu da darussa iri-iri da dama.
To sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin Farfesan tarihi Ibrahim Maina Waziri da masanin tarihi Dr. Salisu Bala da wanda ya haɗa mana sautin Hailu da injiniyanmu, ni Ibrahim Kalama Sigaraba ke cewa sai makon gobe.
Yanzu kuma sai
wasanni a takaice.
Dan wasan Super Eagles Victor Osimhen ya zira kwallon shi na farko a kungiyar Napoli mai wasan gasar Serie A. Osimhen ya zira kwallon shi na farko ne a fafatawa da Napoli ta yi da Atalanta a daidai minti 43 da fara wasan. Yayin da ya zira kwallon, Osimhen ya daga rigansa da ya rubuta a karkashin rigan cewa a kawo karshen cin zarafi da 'yan sandan sa suke yi a Najeriya. Don kafin wasan, dan wasan ya rubuta a shafinsa na Twitter yana bada goyon baya ga kalubalantar ayyukan sashen 'yan sandan Najeriya mai yaki da fashi da makami na SARS da aka rusa ba dadewa ba bayan zanga-zanga da aka tayi a Najeriya. Napoli da ta biya kungiyar Lille ta kasar Faransa zunzurutun kuɗi dala miliyan 96.6 wanda ya daidai da euro miliyan 80 kafin aka bata dan wasan Najeriya zuwa kasar Italiya. Jumlar kuɗin da aka sayi Osimhen ya kusan ninka tarihin Napoli na sayan dan wasa da tsada inda ta biya euro miliyan 40 akan Gonzalo Higuain a shekarar 2013 da kuma Irvin Lozano a bara. Kwajin Inter Milan Antonio Conte ya ce Christian Eriksen zai samu gurbin yin wasa a Inter Milan a kakar wasa na bana. Eriksen mai shekaru 28 a duniya ya koma da wasansa zuwa gasar Serie A ne daga kungiyar Tottenham a cikin watan Janairu amma ya shafa ma wurin samun gurbin yin wasan tun lokacin da ya koma Italiya. Dan asalin kasar Denmark ya faɗa a makon da ya gabata cewa yana buƙatar a bashi dama da yawa bayan ya yi wasa na tara a Serie A da ya dawo a kasar Italiya. Yayin da Conte ya ce an baiwa Eriksen damar da yake so, ya ce ana kuma sa ran ba tsohon dan wasa a Ajax ƙarin wasu dama. Inter Milan da ta kwashe maki 7 a cikin wasanni 3 farkon Serie A, abinda ya bata damar zama ta 5 a jerin ƙungiyoyin wasannin Serie A. Dan wasan tsakiyar Ghana Black Stars Bernard Mensah ya ce ya fara murmurewa duk da cewa gwaji ya tabbatar da ya kamu da coronavirus. Dan wasan da ke kuma wasansa a Besiktas ta kasar Turkiya ya kamu da wannan cutar ne yayin da aka ji hutun wasannin kasa da kasa. Mensah yana cikin rukunin 'yan wasan Ghana Black Stars da suka yi wasannin zumunta da kasashen Mali da Qatar a birnin Antalya na kasar Turkiya. Dan wasan zai killace kansa tsawon kwanaki 14 kana ya janye kansa daga kungiyarsa ta Besiktas. Mensah ya rubuta a shafinsa na Twitter cewa yana samun sauki sosai kana ya mika godiya ga masu yi masa addu'o'i. Ministan wasannin kasar Kamaru ya kai ziyara a yankunan Biu da Lumbe domin tabbatar da an kimtsa wuraren da za a gudanar da gasar cin kofin Afirka na 'yan wasan cikin gida ko kuma CHAN a cikin watan Janairu. Kwanaki 10 kafin kwamitin masu binciken filayen wasa na CAF su isa kasar Kamaru inda kungiyoyin 'yan wasan CHAN za su gudanar da gasar su. Ministan wasanni da ilimi na Kamaru Nasise Mwele Kombe ya jagoranci wata tawaga domin duban inda aikin gina filayen wasannin ya kai a yankin Biyu da ke yamma ta kudu da kuma Limbe. Bayan ministan ya zaga a yankin na kudu ta yamma, Kane ya kai ziyara a ofishin gwamnan yankin ya ce ko shakka babu filayen wasan za su iya daukar baki da za su halarci wannan sha'anin wasa na shekara 2021 da za a yi a cikin watan Janairu.
Thomas Sauraro baki ɗaya abinda ya sawaka kenan a cikin jerin shirye-shiryen namu na yau. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji wasan abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin da misalin ƙarfe 6 na safe agogon Najeriya na jihar Kamuru da Chadi, wato ƙarfe 5 kenan agogon Ghana. Yanzu a kan madadin Muhammad Lalo da ya taya ni gabatarwa, sai kuma Hailu Hayi da ya haɗa mana shirin, ni Hadiza Kyari ke muku fatan alheri a huta gajiya. ma assalam.